mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Sokoto ta fuskanci matsalolin lamba daga kafafen yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama akan korafin da wata mata ta yi na cewa magidanta bakwai sun yi wa ƴar tamarainiya faɗin karbin karba ba a yi musu komai ba, duk da yake an gurfanar da su a kotu. Yanzu gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta dauka. Idan masu sauraro za ku tuna, a ranar 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 ne sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin wannan mata da diyarta. Daga Sokoto ga ƙarin bayani da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana.
A ranar 19 ga watan Nuwamba ne na shekara ta 2020 sashen Hausa na muryar Amurka ya bayar da labarin korafin cewa magidanta bakwai sun yi wa wata yarinya mareniya a shekara 12 fadin karba an karba a Sokoto, kuma suna ganin cewa sun ci banza. Daga nan kafafin yada labarai da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka shiga bibiyar wannan lamarin. Da farko dai manema labarai sun nemi jin tabakin gwamnatin Sokoto akan korafin, amma abin ya gagara. Sai gashi bayan matsalolin lamba da kuma yadda batun ya yi tambari a zukatan jama'a, gwamnatin ta fito fili ta faɗi matakin da ta ɗauka. Babban lauyan gwamnati kuma babban lauyan Najeriya Suleiman Usman ya ce ranar 11 ga watan Nuwamba na shekara ta 2020 ne fayil ɗin wannan shari'ar ya iso ofishinsa, kuma nan take ya sa masa hannu ya bayar da umarnin cewa a ɗauki matakin da ya dace.
Amma daga sannan aka fara shirya takardun shigar da ƙara, kuma muka shigar da ƙara a ranar 22 ga watan Janairu na wannan shekara 2021. To amma da yake lokacin da suna kotu ta farko ta majistar da aka gurhanar da su a gabanta an ba da su beli, to dole ne sai mun ɗauki matakai na ganin an halartar da su gaban kotu kafin a ci gaba da shari'a. Kuma mun ba ku tabbacin za mu bi kadin wannan shari'a, kuma zan jagoranci gudanar da ita.
Da yake kotun farko ta bayar da mutanen da ake tuhuma beli bisa la'akari da yanayin cutar murar mashako da kuma buƙatar da ke akwai ta rage cunkoso yin gyara hali, to ko yaya wannan babbar kotu za ta tafiyar da wannan lamarin yanzu?
Za mu bincike ita wannan kotun ta majistiret mu ji wace rana ce aka sa musu na zuwa wannan kotu. A za mu sanar da babbar kotu domin a sa muna rana daidai da wannan rana da za a gabatar da ƙara. So that idan suka je waccan kotu da suke gabanta daga wannan kotun sai mu zo da su gaban babbar kotu sai mu gurhanar da su.
Na tuntuɓi mahaifiyar yarinyar wadda ta yi wannan korafin ko ya ta ji da wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka yanzu.
So mu yanzu ba mu da wani tabbacin ya ɗauki mataki, sai mun ga an yi signing din mu court, an kai su court a yi musu hukuncin abin da suka yi.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Network Nigeria tana cikin ƙungiyoyin da ke bibiyar wannan lamarin. Na tuntuɓi shugaban ƙungiyar a Sokoto Siraju Madawaki akan wannan matakin da gwamnati ta ce ta ɗauka.
Mun ga daga albayi daga gwamnati mun bi ta magana su. Kuma magana da su kuma sun ba mu legal advice mun gani. To abin da muka gudu a canza wannan legal advice din bisa ga wadda da shike a canza shi. Don haka mu za mu ci gaba da bikin din nan sai inda kare makare insha Allah sai mun ga an wa'ita wannan yaran adalci.
Da yake shekara ɗaya da faruwar wannan lamarin kuma ana ganin cewa ba a yi komai ba. Jama'a za su so saka ido su ga wa'adin da wannan shari'ar da aka saki sakawa zai ɗauka, domin ko ba komai gwamnatin Sokoto na alfahari da cewa sashen shari'ar ta yana cikin masu gudanar da hukumce-hukumce cikin hanzari. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Muhammad Nasir. Ai yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Mafi yawan 'yan Republican a majalisar dattawan Amurka sun kada kura'a a jiya Talata game da kin amincewa da gudanar da shari'ar tsige tsohon shugaba Donald Trump akan ko shi ya tunzura tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata ko a'a, wanda hakan ke nuna cewa mai yiwuwa yana da isassun kurɓun da za su wanke shi. 'Yan majalisa 55 ne suka goyi bayan a ci gaba da shari'ar, 45 kuma ba su amince ba, amma 'yan Republican 5 ne kadai suka haɗe da dukkan 'yan Democrat 50. Ana buƙatar kuri'u kashi 2 cikin 3 don yanke hukuncin, wanda zai buƙaci 'yan Republican 17 su juya wa Trump baya. Idan aka kaddara cewa 'yan Democrat duk za su jefa kura'a baki ɗayansu bayan sun saurari ƙarar da aka shigar akan tsohon shugaban a lokacin da za a fara shari'ar a ranar 9 ga watan Fabrairu. Wani mai goyon bayan Trump, Senator Rand Paul daga jihar Kentucky, ya tilasta kada kura'a akan ko a ci gaba da shari'ar ko a'a. Yana mai kiranta shirme wanda ya saba wa kundin tsarin mulki. A yau Laraba ne ƴan Ghana za su yi wa tsohon shugaba Jerry Rawlings karramawa ƙarshe a Accra babban birnin ƙasar inda ake jana'izar sa. Rawlings wanda ya yi shekara 73 a duniya ya rasu ne a watan Nuwamban shekarar da ta gabata amma ba a bayyana dalilin mutuwarsa ba. A watan da ya gabata ne aka sa ran yin jana'izar sa amma aka samu jinkiri ta bangare guda saboda shugabannin siyasar Ghana ba su amince da tsarin shirin jana'izar ba. An dai san Rawlings da goyon bayan muradan talakawa wanda ya kafa tarihin abubuwa daban-daban a baya a Ghana. Ya jagoranci juyin mulki har su biyu, ya kuma shugabanci kasar a matsayin soja kafin aka zabe shi shugaban kasa a 1992 a siyasance. A shekarar 1996 kuma aka sake zaben sa wa'adi na biyu a matsayin shugaban kasa.
Maryam Dauda. To a ci gaba da shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan Fabrairu a jamhuriyar Niger. Jami'an kawancen CAP 2021 na ƴan hamayya sun aikata gogi zuwa jihohin kasar domin kafa kwamitocin yakin zaben dan takararsu wato tsohon shugaban kasa Alhaji Muhammad Usman. Wakilin muryar Amurka Ayamai Sulemomin Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zagayen farko na zaben shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamban 2020 a nan Niger yasa jam'iyyun kawancen adawa so ma daukan matakan toshe barauniyar hanyar da suka ce an yi amfani da ita wajen tafka magudi. Mafari kenan headquarter kawancen CAP-21 ta aike da wasu tawagogi masu alhakin kafa kwamitocin yakin zaben Muhammad Usman a jihohi. In ji kakakin wannan kawance Mamman Sani Adamu.
A zagaye na biyu muna bayan dan takara guda an yi kwamiti na yakin zabe na kasa a wannan satin duka za a kammala kwamitin yakin zabe na jaha-jaha saboda mun ga haka din zai ba da haske kuma zai rauna na duk yunkuri na yin sata kenan mutane su tashi tsaye su hana ta kowace hanya a yi amfani da wani dama da akwaci masu kurikunsu kenan wannan shirye-shirye zai je har cikin kananan ƙauyuka.
A nasu bangare magoya bayan dan takarar PNDS tarayya Muhammad Bazoum na cewa ba za a rasa wata manufar boye ba tattare da wannan yunkuri na ƴan adawa kamar yadda za a ji daga bakin kakakin jam'iyyar Alhaji Asmanu Muhammadu.
Mun san da zaben nan ba za su amince da shi ba. Ai ƴan Niger sun san su, sun san Muhammad din nan kuma sun san Mamman Usman. Sun zamna zoman zamani da karan zamani kamar yadda Tanja ya gaya masa wani lokaci. Ai ba sake zata ba. Kadibi zabuka nan da aka yi. Duk inda sun ka sha kai na kirkir sun ci zaben ba ai zaben kirkir ba gaskiya akai ba
to sai dai shugabannin na CAP na cewa babu kamshin gaskiya a wannan zargi.
Wannan zargi ba gaskiya bane wato inda kawancen mu yana da irin wannan ai da ba akai wannan lokaci ba saboda mu yi imanin al'umma ta gaji da wannan mulki kuma da za a yi haske kadan to da ƙarya ta kare.
Sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba ya ce dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Muhammad Bazoum da dan takarar adawa Muhammad Usman na RDR canji ne za su fafata a zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabrairu. Sai dai kawo yanzu ana jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa game da ƙorafe-ƙorafen wasu daga cikin waɗanda ke kalubalantar wannan sakamako yayin da ake shirin fara yakin zabe a ranar 29 ga watan nan na Janairu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace tare da ni Aisha Mu'az. Yau a cikin cikin shirin ciwon yamaci kamar a makon jiya. Za mu ci gaba ne da waiwaye a game da wasu muhimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta 2020. Kamar cin zarafin ƴaƴan riƙo wanda yakan kai ga jefar kuwar irin waɗannan yara cikin kunci, ɗimuwa da rikicewa, inda muka karɓi baƙuncin barista Amina Umar Hussein.
Ba ma san ma akai ga wannan samun yanayi, musamman in kika duba tun a mako dokokinmu na criminal code da penal code sun yi magana section 282 yayi magana menene fiade din nan wannan kuma administration of criminal justice law ya zo ya fadi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fiade an mai da sauki shine a daure shi shekara 10